broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Juma'a, Pentagon ta ce Amurka ta amince ta sayar wa Taiwan da makami na kuɗi dala biliyan 2 da ya hada da kai wani makami mai linzami na tsaron sararin samaniya da aka yi gwajin shi a Ukraine a karon farko zuwa tsibirin. Doka dai ta ba Amurka damar samar wa Taiwan, wadda China ke ikirarin iko a kanta da makaman kare kanta, duk wadda rashin wata hulɗar diplomasiya tsakanin su, wani lamari da Beijing ke nukura a kan shi. Kasar Sin, wato China, ta riga azaƙaiman matsin lambar soji akan Taiwan da ya hada da yin zagaye-zagayen atisayen yaki a kewayen tsibirin na Taiwan da aka kwashi mako ana yi. Hukumar haɗin gwiwar tsaro ta Pentagon ta ce sabon cinikin ya kunshi dala biliyan 1 da miliyan 16,000 kan wani tsarin makamai masu linzami da na na'urar samar da daidaito a sararin samaniya kan kuɗi da aka kiyasta dala miliyan 828. Isra'ila ta ce ta kammala wani gagarumin hari akan Iran bayan sama da shekara guda da aka kwashi ana bata kashi, da ya samo asali da wani harin da mayakan Hamas da Iran ɗin ke mara baya suka kai akan Isra'ila, da ya rikide zuwa wani rikici da ya kai tsaye da malmala Iran ɗin da 'yan kuranta da ke yankin. Cikin wata sanarwa da aka fitar da safiya a Asabar, rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta ce jiragen yakin ta sun koma gida lami lafiya bayan kai wani tsararren harin soja a wurare da dama a Iran. Ta fitar da sanarwar ne kimanin sa'o'i 4 bayan samun rahoton farko da ya bulla na wata fashewa a Iran da kimanin karfe 2:30 na asuba a birnin Tehran. Rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta kara da cewa bisa rahotannin sirri da ta samu, dakarun samanta sun kai hari akan masana'antar kera makamai masu linzami da ake amfani da ita wajen kera makamai masu linzami da Iran ɗin ta rika harbawa cikin Isra'ila a shekara gudan da ta gabata. Rundunar ta ce waɗannan makamai masu linzami na yin barazana kai tsaye ga al'ummar ta Isra'ila. Haka zalika, rundunar dakarun tsaron ta kai wani hari ta sama da ta ƙasa kan wasu muhimman wurare a Iran da nufin karya lagwan irin hare-haren da Iran ɗin ke kaiwa Isra'ila. Mai magana da yawun rundunar, Rear Admiral Daniel Hagari, ya shaida wa manema labarai cewa Isra'ila ta yi nasara a haren hare ta sama da ta gudanar, duk da dai a nan take bata gabatar da wata shaida kan ikirarin da ta yi ba. A ranar Asabar ɗin nan, jami'an Pakistan suka ce wani ɗan kunan baƙin wake ya kai hari kan wani wurin shingen jami'an tsaro a wani yankin da ake ɗarɗar a cikin shi da ke kusa da kan iyaka da Afghanistan, da ya kashe akalla mutane 8 ya kuma raunata wasu da dama. Harin ya afku ne a wani mazaunin soji da ke garin Mir Ali na Pakistan da ke gundumar arewacin Waziristan. An ce akalla akwai sojoji 2 da jami'an 'yan sanda 4 da farin kaya 2 da suka rasa ransu. Jami'an tsaro da dama a yankin sun tabbatar da afkuwar lamarin, inda aka rawaita cewa ɗan kunar baƙin waken ya tayar da ababen fashewa ne a kan mashin a daidai lokacin da ya isa wajen shingen da jami'an tsaro ke duba ababen hawa. Fashewar ta kuma raunata jami'an tsaro 5, inda ma'aikatar lafiya da ke asibitin yankin suka ce waɗanda suka jikata na cikin mawuyacin hali. An rawaita cewa mayakan haramtacciyar ƙungiyar Take a Taliban ko TIP sun ɗauki alhakin kai mummunan harin. Harin ya zo kwana guda bayan wani mummunan hari tsakanin mayaka a yankunan da ke kewaye da arewacin Waziristan, da ya sanadiyar mutuwar akalla jami'an tsaron Pakistan su 16 da raunata wasu da dama. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bangarori daban-daban sun yi ikirarin yin nasara a zaben 'yan majalisu da aka gudanar a Georgia, da 'yan kasar da dama ke makallon yi ko bari na damar samun shiga kungiyar tarayyar Turai. Hakan dai yana nuna cewa da sauran rana a kaba dangane da takamaiman sakamakon zaben, duk da dai mazaɓu da dama na nuna cewa jam'iyya mai mulki ta Georgia Dream ita ce za ta yi nasara. To sai dai hakan ba wai yana nufin za ta iya kafa gwamnati ba, ganin cewa jam'iyyun adawa da dama a baya sun bayyana cewa a shirye suke su kafa gwamnatin haɗin gwiwa yayin neman zaben da aka alƙari a ƙasar da ke yankin kudanci ne mutane miliyan 3.7 da ke kan iyaka da ƙasar Rasha ya gama da tsalma baki daga ƙasashen ƙetare da ya gama da gagarumin yakin neman rinjaye akan ƙuri'u da zarge-zargen kauce hanya a tsarin yakin neman zaɓe. Wasu 'yan ƙasar ta Georgia sun yi kukan tilfasawa da matsin lamba kan sai sun zaɓi jam'iyya mai mulki ta Georgian Dream, yayin da 'yan adawa suka zargi jam'iyyar da yin yakin tilfasawa ta ƙasa akan 'yan ƙasa. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai birnin Dnipro na Ukraine ya kashe mutane uku da ya hada da jariri, yayin da wani matashi da wani mutum guda suka mutu a Kyiv da yankunan da ke birnin, cewar jami'ai a ranar Asabar. Gwamnan yankin tsakiya na Dnipro, Sergei Vlesak, ya ce hare-haren da aka kai birnin na Dnipro cikin dare ya kuma raunata wasu mutane su 19 da lalata gine-gine da dama da ya hada da wani ginin bene na jama'a mai hawa biyu. Wasu hotuna da Vlesak din ya fitar sun nuna yadda ma'aikatan ceto ke aiki a cikin guda kusan gini da wasu hotuna da suka nuna wani asibiti da aka yi raga-raga da shi. Vlesak ya ce an kashe mutane uku har lahira da ya hada da jinjiri, wasu 19 suka jikkata, hudu daga cikin su yara, inda wasu 8 ke kwanci a asibiti.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdullahi ce ke muku nane, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibance mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda al'ummar Arewa za su iya cin gajiyar sabbin shirye-shiryen inganta fannin kere-kere da ci gaban fasahar zamani na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya. A yayin bikin zagayowar ranar kafuwar Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis 24 ga watan Oktoba nan a Najeriya, ne babbar wakiliyar shirin raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar wato UNDP, Ms. Elsie Achafua, ta bayyana cewa Majalisar za ta ƙara ƙaimi wajen tallafawa tsarin ƙirƙira, wanda shi ne abin da ake buƙata don baiwa matasa masu basirar ƙirƙire-ƙirƙire su bunƙasa ayyukansu. Misali, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ciki da UNDP sun kafa wasu cibiyoyin taimakawa masu basirar ƙirƙire a jami'o'in ƙasar, kama daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Don haka, idan aka samu matashi da ya ƙera jirgi mara matuƙi, zai iya zuwa ABU Zaria ya haɗa gwiwa da masu ruwa da tsaki don cin gajiyar tsare-tsaren taimako na jami'ar, ta yadda za a sami ci gaba da wannan fasaha da kuma yadda za a daidaita waɗannan ƙere-ƙeren ta yadda zai amfani al'ummar Najeriya, ƙasashen Afirka da ke ƙarƙashin tsarin kasuwanci na bai ɗaya na ACFTA da ma duniya baki ɗaya. Ms. Elsie ta ƙara da cewa majalisar ta kafa ɗakunan gwaje-gwaje a jami'ar Nasarawa, Benue da sauransu don samar da kyawawan yanayi da zammar tallafawa matasa masu basirar ƙirƙira damammaki da za su yi wa. Abin tambaya a nan shi ne ta yaya al'ummar Arewa za su shirya tsaf domin cin gajiyar waɗannan shirye-shirye na Majalisar Ɗinkin Duniya. Bari mu fara ji ta bakin fitaccen ɗan kasuwa kuma mai sharhi akan kasuwancin zamani, Alhaji Jamil Abdulsalam.
Wato wannan abin da United Nations ta bujiro da shi na inganta kasuwanci da suke yi da amfani da fasahar zamani, wato technological driven businesses, abu ne wanda kusan duniyar ce ta riga ta kai ga wannan yanayin. Duniya ce gaba da ta canza, kasuwanci kamar yadda ake yin sa a baya yanzu ya canza. Kusan kowane irin kasuwa kake kusan za ka ga akwai touch na technology, akwai waya da kake amfani da ita, akwai social media wato dandalin sadarwa da kake tallata business din ka kai, akwai hada-hada ta banki da kake yi wanda yawanci duka yanzu technology ne suke driving din su. So lallai duniya ce ta riga ta canza, kuma dole ne ita kanta duniya da duk wata hukuma ko wata gwamnati ya zamanto ta karkata tunaninta kan adoption din shi wannan technological advancement duniya ta bincikanta a ciki kuma duk kasar da wajaha ko wani rukunni na duniya wanda bai ne da hankali kai ba za ka amfani shi ba
na'am ku zaka ce a dangane da tunanin masu ruwa da tsaki na majalisar dinkin duniya na kawo sabbin tsare-tsaren nan zuwa ga arewacin Najeriya
tunanin su da cewa kusan tallafin da za su bada na kudade da training da za su mai da hankali akan northwest ko northeast da ko northern Nigeria kusan abu ne da suka fahimta cewa mun koma baya kuma magana ta gaskiya in ana magana technology mun koma baya yawanci zaki ga mu consuming muke yi da abinda technology ya kawo mu kawai even sa muke mai consuming kamar kika dauki banki bankuna na wani dan arewa wadanda a technology driven kuma bankuna na wani dan arewa yanzu idan kika dauka yanayin mun conventional bankuna da muke da su da kuma sababbin bankuna da muke da su ko dai ke kanana ne ba su kai su manyan banki ka dauki irin su money point kika dauki irin su OP license su ina ga bifin miliyan 50 ko miliyan 100 ba za a baka license su kuma wadancan manyan bankunan sai ka aji wajen biliyan kusan 20 da wani abu kan a baka license kin ga lalle ba su kai wadancan girma ba amma saboda technology da suke amfani da shi hada hadar kudin da suke sai kin hada bankunan nan kusan guda hudu ko biyar su manyan bankunan nan sai kai hada hadar kudin da banki biya daga cikin wadannan kananan suke ne wani yasa saboda technology da suke amfani da shi wanda baka bukatar kamar san banki baka bukatar ka je branch din su da wayar ka zaka amfani ko da POS ko da kati ka samu abin da kake so cikin lokaci kankani technology ne duka ya kawo wannan to babu wani dan karewa ko yake da wani abu makamancin haka
to kai bayani ne ya jawo wannan yanayi
kusan duk wani dan kasuwa ko wani mai kudi ko wani dan siyasa da kaje ka kai masa wani business ko proposal na investment akan wani business na wanda yake in technology driven zaka hankalin su baya kan dalili ba physical abu bane ba yawanci zaki ga wata kila saba ne wani infrastructure ne zaka invest in wasu makudan kudade wadanda ba abu ne da ke tangible ba da zaka gani to yawanci mu yan arewa mun saba da hada-hada na saye da sayarwa in na sai abu gashi abu na gani a zahiri a ido na so duk wani abu na bakiri da zan sa kudi na ka ce ai akwai shi kawai labari za a bada ba ganin sa zan bubata ba har yanzu arewa mu ba su kai ga wannan level din wata kila a hankali tunda lokaci na nan zuwa na san yi akwai business da muke da shi wanda mun sha wahala wajen sanya manyan mutanen mu su fahimta duk da alfanan su a cikin al'umma a wannan lokacin amma sun kasa ganewa wanda dole su je ka ji kudu tunda su sun riga sun kai su sun san fa'idar sa su za su je saka maka hannun jari
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu karkatar da akalar mu zuwa ga yadda wani matashi ne basirar kera jirage maras matuka dan amfani ga manoma a arewacin Najeriya Shamsuddin Jibrin ki ganin zai iya cin gajiyar sabbin shirye-shiryen na majalisar dinkin duniya
assalamu alaikum azan ci gajiyan wannan abu sosai wajen samun damammaki na accessing kamar a ce funding da kuma ka samu haduwa da wanda suke daga wasu kasashe da kuma experienced people wanda za su taimake ka with advices technical support da kuma funding as well maybe yanayin da zaka bunkasa abubuwan da kake saboda mu abin da muke yi shine muna using local abubuwa ne na gida muna using materials din da ke gida ne muke hada jayen mu na fishin gona muna using kamar PVC wanda ake amfani da shi plumbers ke amfani da shi muna using su jerrycan da su muke hadawa da kuma plastic bottles to muna so mu tabbatar da wannan abin ya zama standard global yanayin da za mu dauke shi daga Nigeria zuwa ada kasashen waje Africa da Europe country sai iya amfani da shi a fashi mai rahusa to wannan program zai taimaka mun wajen samun wani dawo mai shi
sunana Abdulfasir Musa kuma yadda nake ganin matashin arewa zai ci gajiyar wannan ko kuma zai san mai ya za a yi ci gajiyar shi farko dai akwai gurare da ake cewa hubs a arewacin Najeriya yanzu akwai irin su kasina akwai kirkira a Kano akwai startup Kano akwai innovation labs akwai blue safari da irin su da yawa za a amfani da waɗannan tunda akwai mutanen da suke da basira already suke kara kwayoyin kwarewa ko kuma ya za a yi su mai da wannan basira ta su kasuwanci za a iya amfanar da mutane ta wannan hanyoyin sannan kafofin sada zumunta da kuma radio da television akwai kusan kowanne gidan television da suke programs akan fasahohi da menene yake faruwa a duniyar fasaha so za a iya amfani da waɗannan programs na wayar da kan matasa sannan su kansu yana buƙatar su fahimta cewa in da a taimaka musu ba wai individual ake taimakawa ba mostly ana taimaka wa business ne
to yanzu bari mu ji shawara daga bakin Alhaji Jamil
shawara da zan ba ma yan Arewa ya shugabannin mu da masu kudin mu da manyan mu da suke da dama lallai mu mai da hankali wajen ba hassasa abubuwa ko kasuwanci wadanda suke da technology driven mu sanya hannun jari ba shiga partnership ko da a kudin ne mu jawo hankalin su su zuwa Arewa kusan yanzu zaki ga an fara summit wanda suke na technology ne yanzu an fara tawa Arewa muna sa rai wanda zai kara wayar da kai sannan a makarantu wajibi ne gwamnati ta introduce kwasa-kwasai wadanda suke da alaka da technology businesses wanda ba wai kaje makaranta wai a ce wai computer science shine kullu course da zaka yi na technology ba so sai ga mutum ya computer science bai ma san yadda zai operate computer ba akwai courses wadanda suke na kasuwanci ne na technology Arewa ba mai sa Arewa to lalle gwamnatin mu su bujuro da irin wadannan kwasa-kwasai wanda tun a makaranta za a fara saka ma yara tunani da cewa ga irin kasuwancin da za su sannan duk wani abu wadanda ko federal government ko United Nations ko wasu international organizations za su yaran mu da yawa ba su da wannan gogewa da wayewa da za a iya zuwa manyan lalle a dinga karkato da akada ana zuwa kudu da irin su Lagos da abubuwan da suka yi kenan suka kai na tuna lokacin da masu gabata ya zo lokacin VP Osin Bajo shi ya hasasa zuwan sa shi ya kai shi Lagos aka je aka yi abubuwa dai da yawa wadanda su suke ta promote so lalle Arewa dole din yadda ka kai ga sanjin abin ka ba za ka iya kai kadai ba sai gwamnati ta shiga sai yan siyasa mu san shi da sai manyan mu san shi da za mu iya hasasa irin wadannan abubuwan na ci gaba a Arewa in ba haka ba za a yi abin ka da abin mu a baya ko kuma mu dinga bi dole sai mu tanya kai wasu gurare mu dinga kallon su ko kuma mu zama to kan su masu ne na product din su
a bayan nan dai gwamnatin Najeriya ta ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta gudanar da tarukan bita kan hanyoyin da za a inganta ayyukan matasa masu basirar kere-kere a kasar don bunƙasa tattalin arzikin Najeriya to masu sauraro gaba ki dan kuma nan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya bi salama
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin yadda cututtuka suke bijirewa magunguna wato antimicrobial resistance wanda aka fi sani da AMR AMR wani yanayi ne da magunguna musamman antibiotics da ake amfani da su wajen magance cututtuka da kwayoyin cuta na in bacteria, virus, fungi da kuma parasite ke haddasawa suke bijirewa waɗannan magunguna wannan matsala an fara ganin ta a matsayin annoba a fadin duniya saboda yadda take haddasa salwantar rayukan mutane da dama Najeriya ita ce ƙasa ta 19 wajen rasa rayuka a cikin ƙasashe 204 yayin da ake danganta mutuwar mutum 263,400 da wannan matsala ta AMR Dr. Muslim Bello Katagu na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi ya mana cikakken bayani game da AMR kamar haka
yayin da cututtuka suka bijirewa maganin da ya kamata a ce a musu aiki wallahi wannan cututtukan bacteria ne viral ne fungal infection ko kuma parasitic infection duk ana irin su a matsayin infection wato cuta kenan so yayin da mutum yake da ɗaya daga cikin wa'annan cututtukan ko biyu daga cikin wa'annan cututtukan ai normally yakan sha ko kuma normally yakan sha magani ne don su yaƙi wannan cututtukan maganin da an san cewa in aka sha shi zai taimaka guri ya ga wannan cutar amma kuma unfortunately mutum ya sha wannan maganin sai kuma bai masa komai a jikin shi ba ko kuma bai mata komai a jikin ta ba wanda da ya kamata a ce ya kashe wannan cutar ko kuma ya rage ƙarfin wannan cutar
to likita me ke haddasa wannan matsala ta bijirewar cututtuka ga magani
na farko dai overuse of antimicrobial wato yayin da mutum yake amfani da waɗannan magunguna akai ko kuma ya amfani da shi ne matukan yawa a lokacin da ya kamata a ce ya amfani da shi yayi amfani da shi lokacin da bai kamata a ce ya amfani da shi ba dan kawai yana jin wani alama ya amfani da shi yana dan jin wani irin rashin lafiya ko dan ciwon kai ko dan jiri dan gadan ko kuma dan guda cikin shi ko kuma ya dan gudawa a so daya ko kuma dan mura ya kama ya je pharmacy ya je sai magani guda uku guda hudu ya zo na yana sha wannan yana cikin babban dalilin da yasa ake samun wannan matsala na antimicrobial resistance na biyu kuma shine misuse of antimicrobial misuse shine mutum da ya amfani da shi ya cancanta ba wallahi Allah ya kamata a zo a ce ya sha ne na kwana 10 ya zo ya sha na kwana 3 ko kuma ya kamata a zo a ce ya sha antiviral ne sai ya dauka antifungal yana sha ko ya kamata a zo a ce ya sha antiparasitic ne so da ka antibiotics yana sha cutar shi bacteria ne amma yazo yana sha maganin malaria sai kuma yazo ya sha wannan maganin tsawon lokaci mai tsayi wanda shi a ran shi yana tunanin cewa yana taimakawa kan shi ne bai san cewa kuma yana kashe jikin shi bane yana kashe garkuwar jikin shi da uwa uba yana taimakawa wannan cutar ne dan yaki ga maganin da ya kamata a ce ya sha wanda kuma bai kamata a ce ya sha wannan maganin ba na biyu kuma shine agricultural use wannan kuma an fi samu shi ne a manoma manoma da yawa suka yi amfani da waɗannan magungunan kala-kala dan manyan dalilai kamar haka na farko dan su kara wa dabbobin su lafiya na biyu dan su kara dabbobin su girma na uku kuma suna tsoro ne dan cuta kar ta kama dabbobin su a dalilin hakan kuma a madadin su yi amfani da waɗansu daga cikin magungunan a kalla halin misali a ce a so biyu a shekara ko kuma a yayin nisa so uku a shekara sai wani manomi da yake kiwon dabbobi wallahi Allah kaza ne akuya ne taure ne tankiya ne ko kuma shanu alal misali sai yana ba su a wata-wata abin da ya kamata a ce an bayar da shi a so biyu a shekara ko so uku an zo an bayar da shi a so goma ko kuma a so goma sha biyu a shekara kai kuma bawan Allah da ka zo ka sayi wannan naman nan ka zo kana ci ba ka san cewa kana cin naman bane tare amma da magungunan da aka lafta a wannan dabban ka zo ka sha magani ne wanda ya kamata a ce ka sha ba su kai kenan ko kana da cutar a jikinka ko baka da cutar kai dai ka ci wannan cutar ta fannin cin wannan dabban da aka masa wannan allurai yin to shi ma yana takarwa mutuka da wannan resistance da aka samu na antimicrobials kenan poor infection control wato rashin kulawa mai kyau ta fannin yaki da cututtuka wallahi Allah asibiti ne ko kuma wallahi Allah wannan rashin kulawa a ba asibiti bane in a ce an misali asibiti ne akan samu matsaloli da ya hada da nufanta musamman aka hada mara lafiyan da bai kamata a ce an hada shi da sauran marasa lafiya ba wannan mara lafiya yana da tuberculosis ko kuma yana da alama na community acquired pneumonia ko kuma yana da alama na wani condition din da cikin kankanin lokaci zai iya watsa wa sauran jama'a sai a zo a bashi ya zauna a cikin wanda yake da ciwon suga wanda shi kuma hawan jini shi hau ne wanda yake da malaria ko kuma wanda an misali yana da wani rashin lafiyan da ba zai iya watsa wani ba sai a hada shi da wanda yake watsa irin wannan cutar kafin ga kansa suka samu cuta ya gama watsuwa a cikin asibiti ga ma'aikatan kiwon lafiya ne tare da su kansu wanda suke zama da marasa lafiya da su kansu marasa lafiyan da suka zo asibiti amma a wani dalili daban ba wai dan wannan dalilin ba wani condition known as nosocomial infection kenan sai ga as a result of that an zo ana taba wa mara lafiya maganin da ba shi yake bukata ba amma saboda wannan mara lafiyan ya watsa masa sai ya kasance dole sai ya sha ina da ce kuma ta wajen asibiti ya kama da irin kazanta da muke samu musamman a arewacin Najeriya yanzu it's normal to us mu ga shi wannan gidan akwai kwata wannan na gefe shi akwai kwata ga bola ta nan gurin tsallakin titi kuma ga wata mata tana soye kosai ko tana soye masa wannan ya zo ya wuce hankalin shi kunce ya zubar da bola akan titi a tsakiyar gari ba abin da ya dame shi kuda ya bi bera ya bi sauro ya bi duk wani dabba da muka sani wanda suke kiwo a cikin gari musamman a ce akuya ne ko rago ne ko kaji ne sun gama ta'ammali da wannan dabban su shigo cikin gidan mu kuma mu ci gaba da komawa to ainihin normal ta'ammali da alaka da su mu din kanmu mu wuce mun ga wannan bola hankalin mu kwance mu wuce mun ga wannan wato ainihin kwatan hankalin mu kwance washe gari kuma mu zo mu ci muna da malaria washe gari kuma mu zo mu ci muna da ciwon jiki washe gari kuma mu zo mu ci muna amai da gudawa washe gari kuma mu zo mu ci ga jini da ciwon kai mu san me ke damu ba saboda duk wannan rashin tsaftar muhalli shi ma yana contributor as a result of that sai a ta shan magunguna a necessary lack of new antibiotics production wato shi ne yayin da ba a iya samun damar fitar da sabbin magunguna musamman na irin antibiotics haka haka ma kuma antimalaria saboda duk wani su antibiotics din da muka sani da antimalaria kusan kowanne a cikin wannan magungunan suna nan a pharmacy na je na sayi wannan magani na antibiotics duk magungunan ne kenan na riga na gama sun musu in na ji alamun malaria ko da ma ba a mun gwaji ba je sauro sun cije ni yau ko na tashi na ji alamun cewa ina da malaria na ji an mun allura a tibita hannun ka iya faɗa wa likitan ma ko kuma shi ba a gashin pharmacy din zaka bani maganin hadiya bayan mun aiki a aka bani hadiya bai mun aiki ba in dai ba chloroquine ba ka hada mu da na ruwa su ma ba za su mun aiki ba wanda shi ba ma an ja masa gwaji ba shi ma ba wai yana da cutar bane haka kawai ya ji a ran shi yana da cutar a haka sai ya je pharmacy ko kuma ya je wurin wani kiwon lafiya sai ya ce a rubuta masa magani kaza ya zo ya dauka yana ta shan wannan maganin to yana cin abubuwan da suke kashe warkon jiki da kuma ba suke kasa wannan resistance ko kuma bujirewa na aiki da maganin da ya kamata a ce ya a jikin mu
to likita kamar ta wasu irin hanyoyi ne cuta ke bijirewa magani
da farko akwai enzyme production wani sinadari ne da jikin adam da yake da shi wanda bacteria ma yana da shi wannan bacteria nan kuma yake amfani da wannan sinadari na enzyme din nan sai ya dakatar da shigan wannan maganin da ya kamata a ce ya shiga jikin mutum ya aiki sai ya kashe wannan maganin ko kuma ya hana wannan maganin aikin da ya cancanta. Na biyu akwai efflux pumps, wato cututtuka ne na microbial da muka lissafa su a baya, wala Allah parasitic ne, fungal ne, viral ne, bacterial ne, sai ka sanya suna yaki da wannan maganin tun ma kafin maganin ya shigo jikin dan adam din da zai iya yakan su, wato kenan sun yi kamar prophylaxis ne against wannan medication din nan. Sai kuma akwai target modification, bacteria din ko kuma viral din ko kuma parasitic din yana altering da wato ainihin molecular target din wannan maganin da ya kamata a ce ya ma mutum aiki, sai su canza yanayin halittar su ko kuma su yi modifying din jikin su yanda kowannan maganin ya soma, kamar ko mutum ya ci alli ne ba abin da zai masa a jikin amfani, hakan ma wannan maganin in ya zo jikin su haka zai kasance yayi ba tare da ya nuna wani alama na amfani ba. Sai kuma akwai impermeability, shine yanda wannan microbial din nan da ne lissafa su a baya sai su canza irin yanayin halittar da Allah ya musu, cell din su ne, cell membrane din su ne, sai canza halittar yanda ko maganin ya zo zai aiki sai gagar gane wannan cutar, ko kuma in ya zo sai gagar shiga ciki gashi ya gane wannan cutar amma ko sai gagara shiga wannan cikin cutar nan balle har ce zai yake shi, balle har ce zai kashe shi ko kuma ya rage karfi shi gaba ki daya.
To likita, shin menene illolin wannan matsala da ta tunkari duniya?
Na farko dai shine bincike ya tabbatar da cewa akalla nan da wayansu shekaru 25 din ba kiyaye ba akalla kowanne shekara za a samu mutum miliyan 10 a duniya saboda wannan resistance idan magungunan da ya kamata a ce sun yi aiki amma kuma ba su yi aiki ba, to za ana yawan samun mutum mutane musamman ga cututtukan da suke bukatar maganin da ya kamata a zo a ce an sha sun da yanzu ake sha kuma wanda bai kamata a ce an sha a wannan lokacin ba, to sai a zo ana neman su a gaba, saboda shi naka neman su a gaba jikin mutum ya riga da ya saba shan wannan maganin as a result of that sai gagari masa aiki, saboda zamu an gane an faɗa a Hausance ido waka raina shine yace mene wanda na samu gani, to wannan cutar ma shi ma ya fi raina abubuwan da ya samu gani wanda shine magun da muke sha yau da kullum.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a latilas anan zamu dasa aya sai a tare mu a wani makon dauke da cigaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kula da jikinmu domin lafiyarmu ita ce jarinmu. Mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Barkanku da warhaka. Ni Reverend Hussein J. Samari daga Ecclesiar mu ta Assemblies of God Church, Kasuwar Magani, Kaduna South District. Ina magana ne akan muguntan da ba su fahimtuwa. Mugunta dai shine ratsewa daga hanyar adalci, kuma tafiya ne gaba da shari'ar Allah. Mugunta ba abu ne mai kyau ba, kuma sai ga mugunta ayoyin ta faruwa a hanyoyi daban-daban. Mugunta yana faruwa a gidajenmu, muna ganin mugun aiki har a kasuwanni, muna kuma ganin mugun aiki a wuraren sana'o'inmu. Muna ganin mugunta a yau ta wajen karkashin mutane da ake yi, wani lokaci ka gan wani zai kashe wani ba tare da wani dalili ba, duk dai saboda mugunta. Ta dalilin mugunta yana sa a yi wani tara dukiya wanda mutum ma ba zai iya more su ba, waɗansu a yau ma ba su ma san inda sauran dukiyar su yake ba, ana ta tarawa. Duk mugunta ne ya jawo irin waɗannan abubuwan nan. Tunanin mutum mugunta ce, tunanin mutum babu adalci. Yawanci adalci a yau yayi kasa, don haka maganin wannan muguntan nan da muke ganinta yake faruwa a yau shine mu komo ga Ubangijin Allah. Shugabane mu komo ga Ubangijin Allah, mutalakawa kuma mu komo ga Ubangijin Allah, dukkan jama'a mu komo ga Ubangijin Allah. Ko irin salama ma da ke faruwa a yau a kasashe na kashe-kashe da sauransu a wurare daban-daban, dukkan wayannan na faruwa ne saboda zuciyar mutum ya riga ya cika da mugunta. Bari mu komo ga Ubangijin Allah. Idan muka komo ga Ubangijin Allah, salama za ta samu a gidajenmu, salama za ta samu a kasashenmu, salama kuma za ta samu a duk inda muka iske kanmu a wannan rayuwa nan. Allah isa mana albarka.
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC a zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.